Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Numad da kuma Darul FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litinin 31 ga watan Yuli. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
To Ibrahim, akalla mutane 10 aka kashe, waɗansu 15 kuma suka ji raunuka wani babban harin kuna bakin wake da aka kai jiya babban birnin kasar Somalia. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya umarci Amurka ta rage mutane 757 daga cikin ma'aikatan diplomasiyyar ta da ke Rasha. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya fara wata tuntubar diplomasiyya ta gaggawa da Japan da Koriya ta Are, wato da Koriya ta Kudu, dangane da gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi.
To kanin labarin kenan. A yayin da kasar Kamaru ke karrama sojojinta guda 11 da ruwa ya ci su kwanan nan, waɗanda har yanzu ba a ga 22 daga cikin jimlar 34 ɗin su ba, ƙungiyoyin raji na cewa:
Na farko, a duba menene dalilin wannan abin. Abu na biyu kuma, a binciko ma wanda ba su samu ƴaƴansu ko kuma ce iyayensu a cikin wannan halaka da aka dan samu.
To za kuma a ji cewa yau fa take ranar da Jamhuriyar Nijar ta ware don tunawa da nakasassunta. Har wata makahuwa ke cewa:
Akwai ci gaban ga rayuwa ta hanyar karatu.
Idan mun kada Jamhuriyar Nijar kuma har ila yau za a ji inda aka kwana dangane da rikicin malamai, wato malaman boko da hukumomi. Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Akalla mutane 10 aka kashe, waɗansu 15 kuma suka ji raunuka a wani babban harin ƙona bakin wake da aka kai jiya a babban birnin ƙasar Somalia. Motar da aka kai harin tana cikin jerin motoci ne da ke kan hanyar Maka al-Mukarama da ta tafi kowace, wato wadda ta fi kowace hada-hada motoci a Mogadishu. Wakilan sashen Somalia na muryar Amurka wanda ya je wurin da lamarin ya auku ya ce maharin ya tada nakiyar ne lokacin da ya shiga cunkoson motoci sakamakon binciken ababen hawa da jami'an tsaro ke gudanarwa. Galibin waɗanda harin ya shafa mutane ne da suka fito sayayya cikin shaguna kusa da hanyar. Wata majiyar tsaro da ta nemi a saya sunanta ta ce ana kyautata zaton an yi niyyar amfani da motar ne wajen kai hari a majalisa, inda 'yan majalisa ke tattauna batun kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasar.
Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya umarci Amurka da ta rage mutane 757 daga cikin yawan ma'aikatan diplomasiyyar ta da ke Rasha a matsayin mai da martani kan sababbin takunkumin da Rasha ta kakabawa Rasha, wato Amurka ta kakabawa Rashar, bisa zargin yin shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar a shekara ta 2016. Putin ya shaida wa tashar talabijin ɗin ƙasar Rasha cewa gwamnatinsa za ta ɗauki ƙarin matakan ramuwa kan Amurka, sai dai ya ce a yau baya son yin hakan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi ta bayyana umarnin da Putin ya bayar a matsayin abin takaici da bai ma taso ba, ta kuma ce tana nazarin martanin da za ta mayar. Majalisar Dokokin Amurka ce ta amince da kakabawar Rashar sabbin takunkumin ranar Alhamis a wani kuduri da ya hada da daukar mataki kan Koriya ta Arewa. Ranar Juma'a, ministan harkokin wajen ƙetare na ƙasar ta Rasha ya bayyana cewa za su ɗauki mataki. Ya ce takunkumin, wato manuniya ce ta irin wuce gona da irin da wato Amurka ke yi game da harkokin ƙetarenta.
Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce zaben da aka gudanar jiya Lahadi na rubuta sabon kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi matuƙar nasara. Maduro ya shaida wa magoya bayansa a Caracas, babban birnin ƙasar, cewa mutane sun tsallaka to wato tekuna da tidde domin kada kuri'ar goyen bayan gudanar da taron sha takundin tsarin mulkin kasa.
Pueblo de Venezuela ha demostrado que cuando nos reta el destino, cuando nos reta
la yace al'ummar kasar Venezuela sun nuna cewa idan makomar mu na fuskantar barazana, idan muna fuskantar barazanar rashin kishin kasa, idan muna fuskantar barazanar mulkin mallaka, a lokacin ne muke nuna irin jinin mu na kwatar yanci dake cikin maza da mata da kananan yara da kuma matasa. Hukumar zabe ta kasar ta ce sama da mutane miliyan 4 da ke wakiltar sama da kashi 41 cikin 100 na waɗanda suka cancanta kada kuri'a su ne suka gudanar da zabe, duk da zanga-zanga da killace hanyoyi da tashin hankali da ya janyo asarar rayukan mutane 9, yayin da mutane sama da 120 suka rasa rayukansu a zanga-zangar da ake gudanarwa kusan kullum. ‘Yan adawa sun ce ɗaukar wannan matakin da zai kai ga mulkin kama-karya na ‘yan gurguzu, suka kuma yi kira ga ‘yan Venezuela su kauracewa wannan zaɓe.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara wata tuntuɓar diflomasiyya ta gaggawa da Japan da Koriya ta Kudu dangane da batun gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi da za su iya isa waɗansu ƙasashen duniya. Trump ya yi magana ta wayar tarho da Firaministan Japan Shinzo Abe na kusan sa'a guda da safiyar yau ɗinnan Litinin a gogon Tokyo. Wata sanarwar fadar White House ta ce Trump da Abe sun amince cewa Koriya ta Arewa tana barazana kai tsaye ga Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da kuma sauran ƙasashe, kuma ƙasashen biyu sun kuduri aniyar ƙara matsin lambar diflomasiyya da kuma a fannin tattalin arziki. Abe ya shaida wa manema labarai cewa shi da shugaban ƙasar Amurka sun amince cewa tilafi ne su ɗauki ƙarin matakai. Shugaba Trump ya kuma yi kokarin tuntubar shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in wanda ke hutu a halin yanzu bisa ga cewar jami'an Amurka. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani, yau fice ranar da jamhuriyar Nijar ta ware don tunawa da nakasassu. Wakilinmu a Kwanni Haruna Bako ya shirya mana wannan rahoton.
A dukkan fadin jamhuriyar Nijar a yau ne ake bikin tunawa da nakasassu, inda maudu'in biki na bana shine kowa ya kawo nasa kokari domin baiwa nakasassu damar samun ilimi ta hanyar zuwa makaranta. Madam Christelle Kafarake Tujaku, ministan da ke kula da raya al'umma ta kasar, itace ta yi jawabi a madadin gwamnatin jamhuriyar Nijar wa al'ummar kasar.
Resultat du 4e recensement général de la population et de l'habitat.
Albarkacin ƙididdigar al'umma ta shekara 2012 da Nijar ta shirya ya nuna cewa akwai mutum 715,475 na kasassu ne, abinda ya kai kashi 4.1 na yawan al'ummar wannan kasar, kuma kashi 60 cikin 100 na wannan jama'ar ba su kai shekaru 20 ba. Hasali ma waɗanda ba su kai shekara 30 ba sun kai kashi 75 cikin 100 daga cikinsu. Wannan ya nuna cewa mafi yawancinsu matasa ne, kuma jamhuriyar Nijar ta rattaba hannu akan yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa mai bada kariya ga nakasassu, a inda aya mai lamba 24 ta wannan yarjejeniya ta yi bayani akan ‘yancin nakasassu na samun ilimi ta hanyar ba su karatu.
Le personne handicapée en 2008 qui prévoit en son article 24 le droit à l'éducation.
A cewar Malam Nasiru Jibo, shugaban wata makarantar makashi ta garin birnin Kwanni, uwayen yaran sun yi son su sa su bara da su kawo su makarantar boko.
Amma muna da matsala guda wajen recruitment, ga gaskiya akwai yara amma ba su son su kawo su mu dauke su. Abinda dai mun ka gane duk yawancin su ida son su sa su bara suka sa su. Amma mu gaskiya wanda dai mun ka rige mun ka dauka nan bai bara.
A cewar Malam Bubakar Chamago, wani malami makaho na makarantar ta makahi ta garin birnin Gwandi, yana cewa akwai matsaloli sosai a makarantar su.
To abin da yasa haka na dade a garin Gwandi ne yake ramar jaha ce, kuma wannan makaranta ana ganin za ta shafi waɗanda suke cikin garin ne kawai. Dan in kewayen garin kake, to gaskiya matsala ce ba za kawo yaro makaranta. Shi yasa kuma akwai matsaloli waɗanda suke uwayen basu gane ba, waɗansu ba su kawo ɗiyansu. Sai dai an tawaye musu kai haka.
Wata makamniya Ummal Her ta nuna jin dadinta game da yanda neman ilimi ya kawo sauyi ga rayuwarta.
Gaskiya ni harko da lokacin da ban fara zakwa ba ban ji dadi ba. Yanzu da nazo ko alhamdulillahi ina jin dadi. Da har daidai gwalgwado. Harko da bani aikin koyi, akwai ci gaban ga rayuwata ta hanyar karatun.
Malaman makarantar na ci gaba da jajircewa domin faɗakar da uwayen yaran makahi domin su kawo su a makaranta domin su samu ilimi.
Uwayen da suna aika kokarin su tunda mun zo ta inda suke muna faɗa musu, mu ce ya mace ya kamata a sako talakwal, a ka talakwal ko dai bata samu ba in kanta ya waye ne kaga da dama. Tunda ko yarinya guda gare mu yanzu nan ta ce can gidan su kakar ta matsa mata sai dai ta yi bara, ita ko yarinya ba ta su. Kenan duk galgalin da muka yi mata na shi yasa ta saka kanta ita sai ta yi lakwal. Muna musu kokari kawai, muna zuwa muna musu galgadi, muna gwada musu, mu ce su zo gani ga madami makahi tare da musu ma suna abun ga Allah ba sa suna aiki. Kenan su bar yaran su mata ma su zo su karatu.
Rashin samun tallafi na kawo cikas a mafi yawancin lokaci domin baiwa na kasa su damar samun ilimi ta hanyar zuwa makarantun nan boko. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida na Kwanni daga Niger, kuma bari mu kada jamhuriyar Kamaru, inda gwamnatin kasar ta karrama sojojinta 34 waɗanda 11 daga ciki ruwa ya ci su, a yayin da kuma har yanzu ba a ga 22 daga ciki ba, wanda ke nuna yuwar gwamnatin ta sallamar da neman gawakin a hukumance. Awal Garba gare ka.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gano gawawwakin dakarun tsaronta guda 11 cikin 34 da suka nitse a kan hanyarsu na zuwa tsibirin Bakassi mai arzikin man fetur a kan tekun da ya haɗa kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Hazarin ya faru ne tun ranar 16 ga watan 7/2017. Ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo ya jagoranci bikin karrama gawawwakin sojojin da ma dakarun tsaro guda uku waɗanda suka tsira da rayukansu. Minista Asomo ya ce, dan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya umarce ni da na makala muku waɗannan lambobin yabo, kuma ya ce yanzu dai kun zama jarumai wajen kare kasar ku. Ko da yake har yanzu akwai gawaki guda 22 wanda babu amo babu labarin su. Musa Useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Abin fada shine muna mu a matsayin mu na masu kiyaye hakkin ɗan adam, muna ganin cewa duk wani mutumin da ya samu kansa irin hali na haka yana da wato ƴanci a kasarsa a nemi masa wato gaskiyar al'amari. Na farko a duba menene dalilin wannan abin. Abu na biyu kuma a binciko ma wanda basu samu ƴaƴansu ko kuma ince iyayensu a cikin wannan halaka da aka dan samu, domin a samu mutane su samu matsayin su, kuma mutane su yi bacci da kyau. Domin ka gani daga cikin abubuwan da mutane suke suna nuna cewa gwamnatin kasar Kamaru tana sakaci wajen kwaco ma mutane ƴanci su, musamman an samu hatsari sai an yi nauyin lokaci da sauransu. Shi sa mu a matsayin mu na masu kula da haƙƙin ɗan adam muke kiran gwamnatin Kamaru da ta lura, saboda irin wayannan abubuwa da ake yi in an rena su sukan iya jawo abubuwa da dama da za a yi kuka. Saboda domin a samu wanda za su yi makoki cikin kwanciyar lafiya, wayannan 11 da aka same su ya nuna cewa za a iya samun wayansu in aka jaddada nema.
Alhaji Ruwanu Sharubutu dan siyasa ne kuma daga cikin kwamitin da wurin ta sanya domin gano gawakin dakarun tsaron da suka nitse a kan tekun.
Abin da zan faɗa cewa shine dai mutane su sani cewa hatsari ne yazo. Hatsari kuma yazo ba yanda baya yi. Kaga cikin su akwai musulmai a ciki, Allah ya ji kansu. Akwai musulmai kuma babban musulmi ma ɗaya na nan wanda babban soja ne gabaki ɗaya, Lieutenant Colonel, amma an ƙara masa girma ya zama Colonel tunda ya riga ya rasu. To kaga abu ne ya faru cikin hatsari a ruwa. To kuma a ruwa ka san hatsarin ruwa daban ne da hatsarin mota na waje. To gwamnati dai ya faɗa cewa ana sake neman waɗannan mutane tunda jirgin ya nitse. har meta 38. To wayannan da aka suka fita, akwai mutum uku da suka fita, su suna kan jirgin ne, masu gadin jirgin suna sama, wayan suna na ciki. To su wayannan ne da suka ga abin jirgin na nitsawa, suka tsalle suka fada ruwa, da yake suna da abin nan na fitan ruwa, suka fita suka yi iwa kan ruwa, da yake suna da abin sauvetage nan. To wayannan su suna cikin jirgi, ba su sama me yake faruwa ba, jirgi ya nitse da su, kuma jirgin nan na da motoci a ciki da kayan aiki. To in Allah ya dade za a samu su, tunda meta 38 yake da kasa.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ba gwani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidan su so dadi.
Ko amakin kuma a gaida Awal. Bari mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda wata kotu a Maradi ta zartas cewa malaman da aka kama saboda bijirema batun sake jarabawar malamai a sake su, amma a musu daurin talala a gida baya ga taron da za a ci su. Har ila yau dai ga Haruna Mamman Bako daga Kwani.
A jihar Maradin jamhuriyar Niger, kotu ce ta bada sakin talala ga malaman boko ƴan kwantiragi da suka tunkari jarabawar auna mizanin malaman makarantun nan boko na kasar da gwamnatin kasar ta yi a ranakun 15 zuwa 16 ga watan Yulin da muke ciki. Abinda ya farantawa kungiyar malaman makarantar na reshen jihar Maradi, kamar yanda magatakarran kungiyar Sina Sabcewa da kungiyar malaman makarantar boko ƴan tragi reshen jihar Maradi cewa da Malam Abdulrazak Abdulkader yake nuna jin daɗin su game da wannan hukuncin da kotu ta yanke.
An kira abokan aikin mu wanda aka kama inspection kin safo jihar Madarufa cewa da Usman Gambo, magatakarda na kungiyar Sina Sam na Madarufa, da Aminu Idi mai kula da watsa labaru, da Isufu Gado mai kula da shige da huce harkar ilimi na kungiyar mu ta Sina Sam ta reshen safo. Abinda zamu cewa sai da mu yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya goda mu wagarana ta yau. Duk wanda ye ummal abaisan wa ganin wa'anga abokan aikin mu sun samu incin su yau, sun samu dama su je gidajen su kwana cikin iyalin su, to alhamdulillah. Sakamako abinda aka hiddo, kotu ta yanke musu wata 6 kason talala, kuma da tarar jika 20 kowannen su. To mu anamu sai mu ce kotu ta yi mana adalci.
Haka ma kotun a jihar Maradi ta dage shari'ar dan fafata karkara haƙin dan adam din nan na kungiyar Kodaye reshen Maradin, cewa da Audu Neto saboda rashin halartar masu ƙara, kamar yanda lauyansa ya bayyana wa manema labarai jim kaɗan bayan da kotu ta bayyana dage shari'ar.
Da Abdul Neto dossier biyu gare shi, dossier guda na hwarin wanda governor da sarkin jiratawa suka kawo ƙara. To wannan dossier da aka kiraye shi Abdul Neto yana nan, shi dole ne zai zo, amma wanda suka kawo ƙaran ba su zo ba, don ka sabilin da ba su zo ba shi yasa aka daga har sati biyu, kamsa in Allah goda mu zo ai shara bisa wannan. Dose na biyu wanda ke concernan Mary da agent dinta, shi mun wara deba bisa shi, mun kai inda mun samu matsalan shaida, don ka tunda su sun kawo kara sun ce ba a saida ko guda ba, don ka shi ya ce akwai inda aka saida, don ka yanzu shi ne aka daga shi ma wannan dose na biyu, hala a je ai consta a gani wace hanya ce an saida ta ko ba a saida ta ba.
Lauyan Audu Dan Neto na Kodaye reshen Maradi kenan, a lokacin da yake ma manema labarai ƙarin bayani game da dalilan kotu na dage wannan shari'ar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa.
Wannan haka yake, kuma a gaida Haruna Ilayo. Yanzu kun bar mu koma gefe guda, Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garko dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne akan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha wajen ciyar da al'umma da ƙasa baki ɗaya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril, ya samu zantawa da Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Farfesa ya yi nuni akan abubuwa da dama da suke dukufar da tattalin arzikin ƙasa a sanadiyar koma bayan ilimin kimiyya da fasaha da ake samu a ƙasar baki ɗaya. Hakan kuma na abkuwa ne biyo bayan halin ko'in kula na gwamnatoci da al'umma kan nuna a ɓangaren mai matuƙar mahimmanci.
Profesa, gashi Najeriya ƙasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai dalibai ko ƴan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci. Ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan?
Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Lallai wannan ba ƙaramin al'amari ka tambaya ba akai. Muna da makarantu, muna da mutane masu hazaka waɗanda duk abin da kake tunani na kan kire-kire ba wanda ba za su iya bin aka ba su dama. To dama ce da ba a samu. Yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kire-kire, dukkanin manyan makarantunmu wanda ake kira polytechnic, idan ka je ka zazzaɓi wayansu ayyuka za su baka mamaki. Aha, to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita. Idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani. Ɗauki yanzu polytechnic ta Kano, suna nan suna wani na'ura wadda za ta matsa tumaturi ta kuma ninke shi, ta tsuke shi, ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba. To kaga idan ka yi maganan tumaturi a Kano, ribewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa, amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada. To wannan shi aka yi tunani, ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon a bar shi ya lalace. Sannan kuma idan lokacinsa ya wuce, kakarsa ta wuce, yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalolin tsadar shi a kasuwa ba. To haka ne kuma harkar shinkafa. Muna da yara matasa wayanda suka ƙware yanzu sun yi injina wayanda za su iya dafa maka shinshira, sannan kuma su fitar maka da ita, kai har ma an kai matsalar matsawar za su iya abinan nukata su warita ba tare da tsakuwa ba. Suna nan da kuma ɓangarori da dama, ana nan ana ta guje-guje, ana ta kire-kire. To amma gwamnati ma bata san abin da ake ba. Da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa, irin su Indonesia, irin su Singapore ɗin nan, irin su wannan, da an ji mutum yayi wani abu akan jawo shi ne a killace shi, a ajiye mishi kuɗi, a bashi dama yayi iya tunaninsa akan wannan, sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya, inda tunaninsa ya tsaya kuma ayi gini a gurin a fitar da shi. To wannan shi ne rashin goyon bayan da ba ma samu. In ba haka ba, lallai akwai makarantu, sannan kuma akwai 'yan Najeriya masu hazaka.
To me kake ganin yana haifar da haka? Shin 'yan Najeriya nan ba sa son abubuwan da ake kira ne a cikin gida ko kuwa?
Yawa, akwai matsaloli guda uku. Na farko wato mu muna gan duk kayan da ya fito daga waje ai shi ne mai inganci, saboda haka ba ma inganta namu sai muna kallon na waje. Yanzu da mu ɗauki misalin shinkafar nan, kowa yana ganin shinkafar da ta fito daga ta waje ita ce mafi inganci akan na gida. Kuma kaga ba haka bane, kafin shinkafar waje ta zo nan har ka ɗauke ta kai amfani da ita ta shekara ɗaya biyu uku, to kuma an sa mata maganin da zai kare ta daga lalacewa. Amma kaga na haka za ka ji ɗanɗanan ma ba ɗaya ba ne. To saboda haka akwai fifita kayan waje akan na gida, na farko kenan. Sannan na biyu, muna ɗaukan abu ne ƙyalli-ƙyalli, na waje ƙyalƙyal banza ne, za ka gan shi a waje an gyara shi an yi abin. To mu kuma wannan abin ne har yanzu ba mu daidaita a kai ba, abin da ake kira finishing.
Masu sauraro, baki ɗaya ya ka cin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Grisham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokari.
To gaida Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sha'aiba Adam Bagwai. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika harin da wasu matasa suka kai wa sanatoci a jihar Kaduna abin Allah wadai ne, wanda kuma hakan ka iya yin kafar ungulu a yankunan da matasa suke yi na zama jagorori a wannan kasar. Hakika lokaci yayi da ya kamata mu matasa mu daina sakarwa wasu fuskar da har za su danga amfani da mu wajen tada zaune tsaye. Da fatan matasa za mu fahimta ko mun samu bukatar mu ta zama shugabannin gobe. Shi kuma Malam Usaini Dango ta karasuwa daga jihar Yoba cewa yayi Salam VOA Hausa, dan Allah ku ba ni dama na yi jinjina tare da yabo ga jami'an tsaron yan sandan jihar Lagos akan namijin kokarin da suka yi. Na gano wasu mutane har su 42 suna aikata laifin luwadi a wani hotel da ke birnin Lagos. Dan haka ya kamata jami'an tsaron yan sanda su gaggauta mika su gaban kotu dan yi masa hukunci akan laifin da suka aikata. Daga nan kuma sai wasika daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace hukumar hana cin hanci da karbar rashawa ta EFCC, muna jin irin makudan kudaden da kike kwatowa daga hannun waɗanda suka sace mana dukiyar ƙasa. To amma ya kamata jama'a mu san abin da ake yi da kudaden. Kada a ce jani ya fado ja yana daukewa, wato sata ta sace sata. Wasika ta gaba kuma cewa tai Salam VOA Hausa, hakika kiran da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi ga takwarorin su na kudu maso gabashin Najeriya da su jakunan matasan yankunan su da ke kalamai masu haifar da rarrabuwar kawuna yayi daidai. Da fatan Allah ya bamu da gwamnatin zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Amma sako daga Adamu Habu Umar Inyanga, karamar hukumar Taura a jihar Jigawa. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga General Secretary Muhammad Ahmad Usman Tungan Makera, jihar Neja. Yace assalamu alaikum. A game da yadda gwamnatin Najeriya za ta tura sojojin Najeriya 320 a ƙasar Liberia, ni a nawa ganin bai dace ba. Ta yaya ba mu murƙushe kungiyar Boko Haram ba sannan a ɗibi dakarun sojojin mu a kai ƙasar Liberia? Me zai hana a ƙarfafa sojojin Najeriya a jihar Borno don su murƙushe 'yan Boko Haram? Da fatan gwamnatin Najeriya za ta canza shawara.
Ta gaishe ki. Yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Ke ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar Afghanistan ta tabbatar da cewa an zo ƙarshen mamayar da aka yi wa ofishin jakadancin Iraki da ke Kabul bayan kimanin sa'o'i hudu. Ma'aikatar ta ce jami'an tsaron ƙasar Afghanistan sun bindige mahara uku, kuma ɗan sanda ɗaya ne kawai aka ji wa rauni a musayaruta. Babu kuma wani ma'aikacin ofishin jakadancin da aka yi wa rauni. 'Yan bindiga hudu dauke da makamai ne suka kutsa ofishin jakadancin Iraki da ke babban birnin ƙasar Afghanistan yau Litinin. Kungiyar IS ta kafar kamfaninta na yada labarai ta Amaq ta dauki alhakin kai wannan harin. Akalla mutane goma aka kashe, waɗansu 15 kuma suka ji raunuka a wani babban harin ƙunar bakin wake da aka kai jiya a babban birnin ƙasar Somalia.
To masu saurare, da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan lokacin, sai kuma a dakaci su Maryam Bugaje da Safinatu Sodangi da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdulci ta tayani da kuma Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya Mr. Skip, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima.